بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan darasi na yau, wanda shine majalisi na biyar daga cikin jerin gwanon darusan mu a wannan birni na Abidjan wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447. Hakika wannan karatu da malam ya gabatar a yanzu ni ina iya kiranta bakan damiya. Dukkanmu muna da bukatar karatu irin wannan. Ni a tsakanina da shi da sauran malamai waɗanda suke malamanmu da kuma almajirai waɗanda suke tsare kunmu da ma waɗanda suke ƙasa da mu, muna da bukatar irin wannan wa'azi saboda mu ƙara daidaita tsakaninmu, mu kashe hasada da gaba da ƙyashi a tsakaninmu saboda cigaban manufar da muka sa gaba ta addinin Musulunci. ‘Yan kasuwa, sawaƙun harkar sana'arsu iri ɗaya ko ta bambanta, da waɗanda suke sama, da waɗanda suke tsakatsaki, da waɗanda suke ƙasa, suna da bukatar irin wannan karatu saboda su ma su daidaita a tsakaninsu, kuma su nisanta shedan daga cikin harkokinsu da al’amuransu, saboda kada hasada ta kashe musu samun albarka a cikin al’amuransu. ‘Yan uwa na dangi waɗanda suke da ‘yan uwantaka ta jini suna da bukatar irin wannan karatu saboda ya zama an amfani juna, ba a cutar da juna ba. A cikin darussan da ya kawo, bayan hadisai da ayoyi da ya kawo a wurare da yawa, sai ya cike mana da misalai daga suratu Yusuf alaihi salam. Wannan sura makaranta ce gaba ɗaya. A daidai lokacin da yake karatun nan, sai ina tattuno abubuwa da yawa, banda abubuwan da shi manaji Allah ya bashi baiwar faɗansu, wanda waɗansu daga cikinsu ba karantawa ya a littafi ba, istinbati ne Allah ya bashi na abin da ya fahimta na yadda wannan sura take daidai da rayuwarmu ta yau. Wato, duk wanda yake karanta Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga ganin fa'idoji irin waɗanda har ya mutu ba zai gama ƙure su ba, kuma wani na gabansa ya zai ɗora a kai, kuma har ƙarshen duniya ba za a iya ƙure maganganun Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ba wajen amfaninsu da tasirinsu a cikin gyaran rayuwa. Wato, ‘yan uwantaka, kamar yadda ya fara faɗa, ‘yan uwantaka ta addini ita ce ta haɗa mu, ita kuma tana sama da ‘yan uwantaka ta jini. Ita ‘yan uwantaka wanda addinin Musulunci ya san da ita, kuma Alƙur'ani ya ambata kala uku ne. Akwai ‘yan uwantaka ta ƙaumiyya, shi ne ƙasar ku ɗaya ko garin ku ɗaya, ko da addinin ku ba ɗaya bane, kuma ko da babu dangantaka ta jini, wannan ma ‘yan uwantaka ce. Akwai ‘yan uwantaka ta nasabiyya, ita ce ta dangantaka ta jini, ko da ba addinin ku ɗaya ba, ko da ƙasar ku daban-daban, wannan ma ‘yan uwantaka ce. Sai kuma ‘yan uwantaka diniyya, ita ce al-ukhuwatul islamiyya. ‘Yan uwantaka ta ƙasanci, ita ce abin da ya haɗa tsakanin Annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa kuma aka ce qaumihi ai addinin su ba daya ba kuma ba duka ne suke dangantaka tare ba amma inna arsalna nuhan ila qaumihi mutanansa wannan dan uwantaka ce ta qaumiyya shi yasa aka ce wa ila adin akahum dan uwansu annabi hudu su adawa wa ila samuda akahum dan uwansu annabi salihu su samudawa wa ila madyana akahum su mutanen madyana dan uwansu annabi shu'aibu ai ba dan uwansu na kani da wa bane kuma ba dan uwansu na addini bane amma Allah yace shi dan uwansu ne doka kai dan Cote d'Ivoire duk wani dan Cote d'Ivoire dan uwanka ne tunda kuna rike da passport iri daya dan Niger dan uwan dan Niger ne dan Nigeria dan uwan dan Nigeria ne wannan yana da iyakansa iyakarsa ita ce kuna karkashin shugabanci da constitution guda daya ka taimaki ɗan uwanka ɗan ƙasar ku karkai abin da zai rusa ƙasar karkai abin da zai kawo tarnaki akan gudanuwar gwamnati da ɗan uwantaka ta ƙasar wanda shine ka cika haƙin ɗan uwantaka idan an baka shugabanci ka isar domin ka taimaki ɗan uwanka ne koda ba akwai bambancin addini koda akwai bambancin dangantaka nan ka dubi qaumiyya ka dubi ɗan uwantaka ta kasancewar garin ku sai zama kana da kishin ƙasa wannan addinin musulunci ya yarda da shi irin wannan kishin ƙasa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi son Makka sama da ko ina inda ba don Allah ne yace ya je Madina ba wallahi ba zai koma Madina ba kuma inda ba don tsananin gaba da aka nuna masa saboda bambancin addini ba ba zai bar Makka ya bar wani wuri ba anti ahabbul biladi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghayraki haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ita ce uhuwa qaumiyya shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk wa'azin sa ya fara da waɗannan mutanen kafin ya je ga waɗansu kafin wa'azin sa ya zo Afirka sai da ya fara da mutanen garin su ba dangin sa ne kadai ba shi yasa da ya tashi ya tsaya yace ya bani wane ya bani wane ya bani wane ai ba duka ne dangin sa ba amma ɗan uwansa ne na ƙasa don haka da su zai fara shin kai kana da irin wannan kishi kana da irin wannan kyakkyawar fata akan ɗan uwanka ɗan ƙasar ku su samu alheri da duk zaka iya wani mutum fa shine zai yi sanadiyar da ƙasar sa za ta rushe Allahu akbar wani mutumin shi zai yi sanadiyar da ƙasar sa za ta ci gaba idan kai da kyakkyawar manufa kuma ka yi shi a matsayinka na musulmi koda ba musulmai kake maka ba zaka samu lada idan ka yi shi saboda Allah abu na biyu shine ukhuwa nasabiyya ɗan uwanka na jini wannan su suke mataki da ya tsara matakin ɗan uwa na ƙasa waɗannan su sun fi kusa duk alherin da ka samu kar ka manta da ɗan uwanka wannan ɗan uwantaka ita ma Allah ya kira ta ukhuwa shi yasa a cikin ayoyin rabon gado zaka ji Allah ya ce akun 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 ko ya ce ukhtun ai wannan akun din ba irin na wa ila adin akakum huda bane fa in kana lahu ikhwatun wannan ɗan uwantakar ba ɗan uwantaka bace ta qaumiyya ba ɗan uwantaka bace a ɗan uwantaka ce ta wato nasabiyya ta ɗan uwantaka ta jini in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht ɗan uwa mace wa lahu akhun aw ukht wannan duka ɗan uwa ne irin waɗannan ɗan uwantakar shi ma musulunci yana so a kiyaye shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace idan zaka fara wa'azi wa anzir ashiratakal aqrabin danginka ka fara da su shi yasa da ya tashi wa'azi sai ya fara da mutanen gidansa daga baya sai ya je gaba duk alherin da ka samu ya kamata ka tuna da ɗan uwanka yana daga cikin babban darasin da zamu koya a cikin suratul yusuf alaihi salam ɗan uwanka ne baka iya raba wannan ɗan uwantakar ko da su cutar da kai suke yi kai kuma ka sama musu amfani shi yasa shi yace wa tuni bi ahlikum ajma'in ku ɗebo ɗan uwanku gaba ɗaya ku zo ku ci arziki tare da ni ni na samu kuma ku ci arziki duk mutumin da ya samu arziki amma ya zama inuwar giginya ɗan uwansa suna cikin wahala amma na nesa suna samu wannan bai cika ka'idar musulunci ta ɗan uwantaka ta waɗanda suke yake da haƙƙi a kansu haƙƙi na farko ba ba daidai bane kuma ba gwaninta bace a musulunci saboda ƴan uwantaka ta musulunci ga dan uwana nan yana jin yunwa sai in je can gaba kuma ga wani saboda shi dan uwana ne na musulunci sai in kai can ga dan uwana anan shi dan uwana ne musulmi plus kuma dan uwana ne ajini to wannan yafi haƙi sama da wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kyautata wa na kusa wannan ƙari ne akan sadaka birrun ne wasila shi da shi sadaka ne sannan gashi kuma tsada zumunci ne Allah madaukakin sarki kuma ya umarni akan kyautata zumunci to sai kuma ƴan kwantaka ta addinin musulunci wannan ƴan kwantakar takan tsara dukkan waɗancan saboda idan aka samu cin karo tsakanin ƴan kwantakar addini da ƴan kwantaka ta ƙasa to addinin musulunci shine a sama sannan idan aka samu cin karo tsakanin ƴan kwantaka ta jini da ƴan kwantaka ta addinin musulunci ƴan kwantakar addinin musulunci ita ce a sama wannan ƴan kwan koda iyayen da suka haife ka ne koda ƴaƴan da ka haifa ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum koda iyayen ka ne aw abna'ahum ko ƴaƴan ka ne aw ikhwanahum ko ƴan uwan ka ne aw ashiratahum ko sauran danginka nan addinin musulunci shi yake sama قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah yace da ƴan uwa da iyaye da dangi da mata waɗannan dukkan su in sun saba da ƴan uwantaka ko kuma da haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana ajiye su a gefe sai a dauki Allah da manzon sa da waɗanda duk aka gina alaka saboda Allah da manzon sa wannan shi yasa addinin musulunci ƴan uwantakar sa take sama da kowace ƴan uwantaka jama'a mun fahimci wannan to tunda haka ne yanzu an samu dan uwanka musulmi wanda shi ɗan uwantakar da take tsakaninku ba ta karewa idan wane wanka ne daga ya mutu wannan ɗan uwantakar ta kare kudin sa ma yanzu ba nasa bane ya zama naka kai ma in ka mutu kudin ka ya zama nasa daga nan an rabe ta kare kenan shi yasa idan yana da mata daga ya mutu wannan matar kamar an riga an sake ta ne kai kuma za ka iya auren ta amma ɗan uwantaka ta musulunci ita ba ta karewa ko mutum ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin mu da shi shekara dubu da kusan rabi amma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake da rai tsora shekara dubu da kusan rabi kafin a halice mu amma yana cewa wadidna laura aina ikhwanana yana cewa ina ma fatar ina ma da na samu damar ganin ɗan uwana aka ce su waye ɗan uwanka yace su ne waɗanda suka ji labari na sune waɗanda suka ji labarina suka yi imani da ni wa lam yarawni ba tare da sun taba gani na ba mun taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri da gyaran nan ku yi hakuri ba mu taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba mu taba ganin sa a hoto ba ba mu taba ganin sa a bidiyo ba mu taba jin sautin sa ba amma muka ce mun ji mun gani mun yi imani da shi Abu Lahab shi kuma dan uwan mahaifinsa ne shi kuma da bai yi imani da shi ba Allah ya tsine masa yace kuma sayasla naran zata lahab shi zai shiga wuta mu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yardar Allah zamu shiga aljanna me ya jawo wannan ƴan uwantaka ta musulunci ashe ƴan uwantaka ta musulunci ta fi ƙarfin ƴan uwantaka ta dangantaka wanda ita daga an mutu magana ta kare yanzu Abu Lahab ko da lokacin baya musulunci yana da haƙƙi akan annabi sallallahu alaihi wasallama na ƴan uwantaka ta jini amma daga ya mutu magana ta kare amma mu kuma ba mu mazo ba amma ƴan uwantakar tana nan Allah ya kulla kamar yadda yanzu ƴan uwantakar take tsakaninka da mutum na ƙarshe da Allah zai halitta in dai mu'mini ne to jama'a tunda mun fahimci mu yanzu muna da ƴan uwantaka ta addini wanda ta tsara kowace irin ƴan uwantaka menene haƙƙin da muke da shi akan juna ne me ya kamata mu kiyaye abin da ya kamata ka kiyaye abubuwa guda uku ko mataki guda uku akan kowanne musulmi haƙi na farko shine kai iya kokarin ka ya zama ka amfanar da dukkan musulmi iya gurgurdon yadda zaka iya mataki na biyu shine idan ba za ka iya amfanar da musulmi ba to karka cutar da musulmi mataki na uku shine idan ba za ka iya amfanar da shi ba kuma ba za ka iya wato karka cutar yawa kai zama wannan mataki na biyu shine karka cutar da shi mataki na uku shine shi idan ya maka laifi kai kuma ka yafi amma mutane suna da bambanci daga matakin alakar ka da su da kuma yanayin da ake ci wanda wanne zaka dauka amma waɗannan guda uku dole ka dauke su yau ayi wannan gobe ayi wancan jibi ayi wancan kowanne da inda ya kama da kuma wane ne akwai wanda dole amfani zaka kawo masa akwai wanda ba zaka iya kawo masa amfanin ba amma kai karka cutar da shi akwai wanda kuma shine zai maka ba daidai ba yanzu ba ana bukatar kai ka kawo masa amfani bane ko ka tsare shi kai baka cutar da shi ba a'a shi dole ya maka laifi to kai kuma ka hakura waɗannan su ne abubuwan guda uku da suke tsakaninka da musulmi kai sai ka lura waye ya dace da wanne kuma a yaushe yanzu mataki na farko na ka kawo mutum amfani ya kamata kowa daga cikinmu yayi wa kansa lissafi yanzu don Allah ni ina amfanar da mutane idan ina amfanar da su ta ina nake amfanar da su duk mutumin da baya amfanar da mutane to menene amfanin sa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin mutane shine wanda yafi kawo wa mutane amfani kowa da inda zai kawo amfani wani amfanin sa na addini ne ka karantar da mutane addini wani amfanin sa na dukiya ne ka ba mutane daga abin da Allah ya baka wani amfanin sa na siyasa ne ka taimaki mutane da siyasar ka wani amfanin sa na iya mu'amala ne kai mu'amala kuma ka daidaita tsakanin wane da wane wani amfanin sa na dattako ne zai iya kiran wane da wane yayin sulhu kuma yayin fada ya gyara matasa a taimaka tare da gudumawar sa wajen gyaran al'umma da kuma su sun gajiya suna ganin yau sai su gyara gobe ko da gobe su ba tsana kowa da irin yadda zai bada gudumawa don haka kowanne mutum ya san ta ina zai kawo amfani yanzu Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya ba mu labarin yadda ya kawo wa amfani wa waɗanda suka cutar da shi to idan ba za ka iya kawo amfani wa wanda ya cutar da kai ba to sauran ƴan uwanka waɗanda ba su cutar da kai ba su wani amfani ka kawo musu idan ba za ka iya kaiwa matakin Annabi Yusuf kai kai idfa billati hiya ahsan ba mafi karanci shine ka ce ka yafe idan an yi maka shi Annabi Yusuf sun cutar da shi sun nemi ransa ajma'u ala an yaj'aluhu dukkan su ba ko mutum daya ba wanda ya canza ra'ayi dukkan su suka ce a jefar da shi a cikin rijiya ba fa a kore shi a garin ba ba fa a masa manaƙisa kar ya samu admission ba ba fa idan ya samu aiki a kore shi a aikin ba ba fa kasuwarsa kuma ta tarnaki kar a rika masa ciniki ba a jefa shi a cikin rijiya kuma ku je ku ce wa baban ku ya mutu kura ta cinye shi haba la ilaha illallah amma a yi masa wannan kuma ka ji matakan da ya bi na wahala a rayuwa duk saboda waɗannan mutanen amma a ƙarshe ya ce da su ba fa ku ku zo ku ci arziki ba wa'tuni bi ahlikum ku debo iyalanku ba duk ku zo ku ci arziki kuma hakan aka yi me zai sa ba za mu yi koyi da annabawa ba a cikin addinin musulunci ba koyarwar da Allah ya yi mana ita ce ba ma dan adam ba fa ka riƙa samar da amfani wa dabbobi ma kuma za ka ga yadda Allah zai kula da kai to ya ga wanda yake samar da amfani wa mutane ya wanda yake amfanar da su kuma muminai ya kuma wanda yake amfanar da muminan kuma ƴan uwansa ka dubi mataki mataki karuwa ce fa ta taimaka da ruwa wa kare don kar karen ya mutu sai Allah ya ce na yafe miki karuwancin kuma za ki shiga aljanna kuma wallahi sai ta shiga aljanna taimako ta yi wa kare amma yanzu wani ba wai fa ya bada ruwa wa dan adam ba ruwan ne ake so a ba wa dan adam sai ai budget a office din sa sai ya kwashi kudin sai ya je ya kashe shi kadan sa idan ya so mutane su sha kazamin ruwa ko akan rashin ruwan su kuma su mutu ba ma wai a samar da ruwa ba wani fa ba su da lafiya ne suna kwance a asibiti sai a yanke kudi daga Ministry of Health sai a ce an yi budget a turo ta office din sa ya sa hannu saboda a siyo magunguna ko a biya likitoci albashi saboda ayi jinya wa waɗannan kar su mutu sai ya bar su su mutu kudin kuma sai ya cinye waɗannan mutanen bai fasan su ba balle a ce sun taba cutar da shi Annabi Yusuf gidansu daya fa suka hana shi ganin babansa shekara da shekaru da suka hana shi ba koransa suka yi ba suka jefa shi a rijiya suka yi sanadiyar da ya koma yayi zaman kurkuku bid'at ne shekara da shekaru amma karshe ce da ku da dangin ku duk ku zo ku ci arziki don Allah mu ya muke mu'amala da mutane yanzu idan musulunci in yadda Annabi Yusuf yayi haka yake so kai kai kuma sai aka kawo kudin mutane sai ka cinye don Allah kai sai aje lahira kuma kai tsammani za a baka aljanna kisa mutane suke yaudarar kansu mutum ya cuci jama'a bai tuna da wannan ba ya je umra ya je aikin hajji ya biya wa wadansu sai tsammani wannan abun duka cin hanci ne wa Allah sai Allah ya bashi aljanna haba ai Allah ba azzalumi bane to bayan dabbobi akan wannan Al-Imam Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yace wani daga cikin magabata ya taba fitowa a hanyar tafiya yana da kudi sai zo wani gari sai ga lambu sai shiga domin ya sayi kayan lambu ya samu ya ci yana shiga cikin lambun yana jira sai ga mai gadin lambun wani yaro ne bakar fata sai ya fita ya je karbo abincin sa sai karbo abincin sa yana zuwa ya aje sai ga wani kare ya biyo shi yana sai jin kancin abincin yana biyo shi da ya aje zai ci sai kamar a ce gurasa ce ko mata wanda yake dunkule dunkule yana yin haka zai ci in karen ya daga sai ya jefa masa sai karen ya sauri ya cinye in ya dauko na biyu zai ci sai karen ya sake dago kai sai ya jefa masa haka ya jefa masa duka ya cinye man wannan yana gani bakon sai da gama sai ya ce masa wannan abincin ba yace abincin rana na ne sai ce za a ka maka wani ne yace iya abinci na kenan a kowane guni nake zuwa in karbo shine iya abinci na gaba ɗaya sai gobe kuma sai ce to ya ka ba kare ya za ka yi yace zan yi hakuri ne yace me yasa ka bashi yace saboda garin nan ba kare gaba ɗaya wannan karen bako ne ban san nisan tafiyar da ya dauko ba tun da ya biyo ni tsananin yunwa ne ya dame shi shi yasa in na bashi nazo zan ci sai in gane ya fi ni jin yunwa sai in kara masa shi yasa na kare na bashi saboda tausayin sa nake ji tunda yayi tunani cewa yace inda bai yi tsammani zan bashi ba da ba zai biyo ni ba wannan mutum shi kuma sai wannan abun ya kayatar da shi sai yace waye mai gonan nan yace wani ne sai je same shi sai ce ina so in sai gonan nan sai suka yi cikin gonar sai ce na ga wani yaro a ciki ina so ya ci gaba da mun aikin gonar shi fa yace bawa na ne sai ce to ka zai mun shi mana sai ce to na sai suka yi ciniki ya sai bawan ya sai gonar ya sai kayan da suke ciki gaba daya sai ne samu yaron sai ce kai yaron kirki ne kuma akwai tausayin al'umma a cikin zuciyarka akwai alaman zaka zama mai alheri kai yanzu ka zama nawa ni kuma na danta ka saboda Allah wannan gonar kuma na baka ita saboda Allah kaga yanda amfani yake saman amfani don ka wani lokaci alheri Allah baya taba barin alheri fa ya fadi banza ka taimaki kare wannan ta taimaki kare Allah ya baka lahira wannan ya taimaki kare Allah ya bashi duniya taya kai in ka taimaki dan adam Allah zai barka Allahu akbar duk arziki a hannun Allah yake mataki na biyu shine idan ba za ka iya taimako mu ba don Allah kar ka cuce mu kar a baka namu ka ci mu ba mu ce ka ba mu naka ba amma an baka kujera kana rike da wani abu na amanar mu don Allah ka isar mana da kayan mu yanzu galibin waɗanda suke suka fi cintar da wannan ka'ida ta ƴan uwantaka gafarta malam sune shugabannin da Allah ya ba su amanar mutane saboda a cikin mutane gaba ɗaya in ka lura waɗanda Allah ya ba su jan ragamar mutane da amana galibi ai da shugabanni ne da mawadata sai kuma malamai tsakani da Allah kukan da mutane suke yi akan malamai cewa ba su karantar da su ba babu wannan kukan da ake yi akan malamai kadai shine waɗanda a madadin su karantar da mutane addinin Allah tsantsa sai suna karantar da son ransu ko son ran waɗansu amma ba wai malamai sun daina karantarwa ba sai ka je mataki na biyu shine na masu kuɗi waɗanda suke bayarwa suna bayarwa waɗanda ba sa bayarwa suna rowa amma duk wanda ya maka rowar kayansa kayansa ya maka rowa ba kayanka ba kuna fahimtar wannan a'ta qalilan wa akda ai min malihi daga kudinsa ne ya hana ka don haka laifinsa a wurinka shine ya ci shi kadai ya hana ka amma ba ya ci kayanka bane amma waɗanda suke rike da madafun gwamnati da su da ɗan siyasa kudin wa suke ci kudin ku suke ci baka su ne class inda suka fi kowa cutar al'umma su suka fi kowa rusa wannan ka'ida ta ukuwa ta musulunci shi yasa kuma galibi in kaga ƙasa ta mutu ba saboda masu kuɗi bane in kaga ƙasa ta mutu ba saboda malamai bane saboda ƴan siyasa ne da barayin gwamnati baka idan ba za ka taimake mu ba kar ka cuce mu wannan kuɗi kafin a baka a office ɗinka sai da aka yanke cewa na abu kaza ne saboda tsarin gwamnati ba a ma fitar da kuɗi sai an rubuta a rubuce cewa kuɗin na kaza ne kuɗi baya zuwa a banza a gwamnati duk kuɗin da kaga ya zo tun kafin ya zo an yi budget ɗinsa kai ana ma yin budget sama da abin da ake da shi a hannu ne sai a ce ana tsammani za a samu kaza sai a je nemowa ta yaya kuɗin da tun kafin a nemo an rubuta me za a yi da shi ya shiga hannunka kuma ka karkata to ya kake tsammani Allah zai yi da irin waɗannan mutane kai baka amfanar ba kuma kai baka hana a cutar ba sai zama kai ne kake cutarwa to ku dauki darasi daga Annabi Yusuf alaihi salam shi damar da Allah ya bashi lokacin da ya gama zaman kurkuku da aka ce da shi innakal yawma ladaina makinun amin yau kana da babban matsayi a wurin mu inda ya ga dama sai ce a bani guest house in je in zauna in huta a rika kamun girki tunda na sha wahala yanzu kuma sai in huta sai dora wa kansa karin wahala sai ce ij'alni ala khazain al-ard a dora ni ministan albarkatun kasa yanzu ne aiki zai fara sai zama kasar da da yake kaskantacce a cikin ta yanzu ya samu daukaka don ya taimake ta darasin da zamu dauka a nan shine duk damar da ka samu da zaka yi aiki wa al'umma ka amfanar da su kai amfani da ita Annabi Yusuf alaihi salam bai tambayi wannan adaba sai da aka bashi dama yana samun damar sai je can kololuwa inda amfanin zai fi yawa Yusuf ya zo aiki ya ta yi a kasar saboda a daidaita wannan talauci da fatara da ake ciki sakamakon fari ai kaji bai nemi ɗan uwansa ba sai da aka yi waja a ikhwatu Yusuf fa dakalu alaihi su suka zo ka ba shine ya nemo su irin yadda mutanen mu suke ka debo ɗan uwanka daga ka samu ku cinye ba sai da ya gama kyagara kasa ya gama kowa ya samu har suka zo suna cewa a cika mana wata sadaka alaina a bamu gyara inda basu ga akwai excess ba su ce a kara musu ba to amma da ya samu su ma sai suka samu to jama'a mu dauki darasi a cikin wannan ta yadda zai zama wato ka samar da amfani in ba za ka iya bakar ka cutar mataki na ƙarshe shine idan an yi maka kayafi yanzu wani za ka samu shi da ɗan uwansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma shekara biyu ba sa magana da juna saboda babansu ya mutu da aka raba gado yana zargin shi an danne shi an bashi gona kaza dan uwan kuma an bashi gida kaza kuma shi ya zabi wannan gidan dama yana so akan wannan dalilin yasa yayi shekara biyu bai yi kama bai yi magana da dan uwansa ba ko saboda yana so ayi kaza wanya taba mata ko kanin ya taba mata ya ta bata magana amma annabi Yusuf alaihi salam ba wanta ba yayyansa har mutum 10 kuma dukkan su ajma'u ba ko mutum ɗaya ba tare suka taru akan ukutuluhu akashe shi kuma kun san wannan gabar ba fa komi ya musu ba fa mafarki kadan yayi shine laifin sa ba fa ya samu wani abu bane mafarki yayi baban yace da shi la taqasu ru'yaka karka ga musu in ka ga musu za su maka bakin ciki daga wannan bakin cikin da baban yayi tsoro yayi hasashe gashi ya zama gaskiya yau ka ji abin da suka masa sun yi masa sanadiyar duk wani kaskanci a duniya dama mafi kaskancin abu a duniya ko ka zama bawa ko a kashe ka duka biyun sai da suka tsarshi a ciki Allah ne ya tsere da shi da tuntunin ya mutu amma da yazo yace da su la tasriba alaikumul yawma ina so ka dauki darasi a nan don Allah ya uwa shi tsakaninsa da su yace tsakanina da ku ba matsala to tunda kuma shi malan ne sai ya kara musu da wa'azi yace yaghfirullahu lakum Allah zai gafarta muku don haka ku je ku nemi gafara sai ya kara da cewa kuma sa'astaghfiru lakum rabbi ni ma zan taya ku roƙon Allah ya yafe muku la ilaha illallah wala wata irin yan uwan taka shi ba fa shi ya yafe musu ba yace shi na ta ya yafe sai yace kuma ku je ku nemi gafarar ubangijin ku ya yafe muku ni ma zan taya ku roƙo kaga wannan ya nuna maka da gaske ne har cikin zuciyarsa akwai mutumin da zai ce na yafe amma ban manta ba amma shi annabi Yusuf ba fa ya manta ya yafe ba fa ya manta ba yace zan tsaya tsayin daka in taya ku neman gafara a wurin Allah kuma ba ma yanzu zan muku banta astaghfiru lakum sai an je daidai lokacin wabil amhari kun yastaghfirun ni kuma annabi ne in na fada za a karba don haka zan jira lokacin da ya dace don ya zama da gaske yake yi yanzu ba bakin cikin me za su ci a duniya ba kawai zai yi a'a yana fatan su ci a duniya kuma a lahira ma su je aljanna tare kai ya kake da yan uwanka yanzu wani a rayuwarsa tunda yake wallahi ba a taba samun wani ya kwana yayi meeting da wani akan ya za a cutar da shi ba bakar magana kawai ya gaya masa kuma maganan nan a minti ɗaya ya fade ta wuce amma har yau tana rike a ransa ya kasa ya fiye waɗannan fa sun kwana sun muni sun tashi an yi doguwar tafiya duk wannan fa ana magana akan shirin ya za a yi da shi ne kuma aka zo aka kirkiri sharri aka sake dora masa aka ce shi barawo sannan aka yi sanadiyar da waɗansu ma suka zo suka yi masa sharrin fyaɗe mafi girman abin da za a dora maka a duniya fa a ce kai barawo ne ko a ce kai mai neman mata duk su suka ja masa ba sannan yanzu ba talauci suka sa shi ba sun sa shi bauta ne kuma bautar ma a ƙarƙashin mace duk wannan abin su suka ja masa amma zai ce duka ya yafe musu jama'a mu dauki darasi a kan wannan don haka ka rika yafe wa mutane me aka yi maka don Allah ina roƙon ku duk wani musulmi da yake jin wannan sautin ko anan yake ko a nesa yake idan akwai wani musulmi da ya taba maka wani abu don Allah ka yi amfani da wannan karatun a yanzu ka ce ka yafe masa kuma ya zama har cikin zuciyarka ka yafe masa magana ta kare kai ka san ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai nawa ne kufukan da ka tara tsakaninka da Allah kai baka so Allah ya yafe maka to wani lokaci kai sadakar mutuncinka da abinda wani yayi maka wannan din yafi akan ka bashi kudi ka ce ka yafe masa ya cuce ka ne ma ka ce ka yafe to wannan abun wal afina anin nas shi ma yana ɗaya daga cikin sadaka shine ka sadaukar da mutuncinka haka al-imam ibn al-qayyim yace daga cikin matakai na sadaka sannan mataki na ƙarshe na sama da dukkan waɗannan shine al-itharu 'ala an-nafs shine kai ka yi masa ka bashi abinda kake so sai ka bashi nakan shi ya ji daɗin kai kuma ka hakura wannan kuma shine baka samun sa sai a cikin alqur'ani sai dan kadan daga cikin mutane duk wanda ya kai wannan to wannan kan ya kai kololuwa mu koya wa kanmu yadda zaka sa wani ya fika ko wani ya fika samu kuna neman aiki da kai da wani sai ka tabbatar da cewa wane yafi ka iya wannan aikin ko wane yafi ka cancanta ko kuma duka cancantar ku daya amma kai kana da wani aikin da kake yi zaka iya hakura da shi sai ka ce shi yake zamu iya haka shine malan wayu siruna ala anfusihim suna fifita wasu akan su sai Allah ya ce ba haka kawai ba fa walau kana bihim khasasa ko da su ma suna tsananin bukata to kai yanzu kai hakuri ba abin da kake tsananin bukata ba kai ma kana so shi ma yana so amma kana da wani abu ka yafe masa saboda wancan su sahabbai fa suna bukata ma amma za su ba wani Al-Imam Al-Qurtubi a karkashin tafsirin wannan wa yufsiruna ala anfusihim ya bada wani labari mai ban mamaki na wadansu cikin magabata sun taso su mutum 30 suna da dan busasshiyar gurata wanda ba za ta ishe su ba in sun ce za su ci sai suka yi ta riƙewa ana jira yaya za a yi in an ce za a ci bai ci a ce mutum 10 ko makamancin haka su ci ba su kuma su 30 ne sai suka yi ta riƙewa sai suka iso walwali sai dare aka ce kai ana jin yunwa to ya za a yi ba a samu wani abincin ba sai suka ce kawai to a daure kawai a ci wannan sai aka kacancana aka kacancana sai aka jika sai aka ce a kashe wuta kawai kowa ya iba in irin mu ne ka san warwa so za sai ya inda karfin kai tsare wallahi saboda al-itharu ala an-nas kowa sai ji kai ni bari hakura wane ya ci wani ma bari ya hakura ya ci sai aka yi ta motsi ana haya 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 akai in an gama ci daga baya za a kunna wuta ana kunnawa sai aka samu ko loma ɗaya ba wanda ya ci saboda kowa yana fatan a ce wane ne ya ci kowa yana jira wane ya ci sai zama ko mutum ɗaya zuciyar su ala kalbi rajulin wahid yace zamu zama irin haka musulmi ne ba kuma magabatan mu kuma wai mu ne ahlus sunnati wal jamaa ina jamaa bayan yanzu za ka yi yaudari mutum ka dole kana son sa kana waye alhali duk wani dan abu a hayi in yazo kai ka canye kai ba za ka dan san masa ba saboda haka don Allah jama'a mu yi koyi da magabata wajen yadda za mu sa wani bukatar sa in dai yafi mu bukata to mu gabatar da shi akan kagunan mu Allah ya daidaita tsakanin mu Allah ya kara mana danƙon zumunci da yan uwantaka Allah ya kara mana son juna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته